إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وانا مصلاتي ميتار البركة عند مكيكرا سلسونا مصلاتي أبي هريرة وانا قرينا أرلي وانا رانا تا الحميس وشتايدي ديدا ranar 23 ga watan Shawwal jira 1442 wanda ya daidai da ranar 3 ga watan 6 2021 miladiya. Yau kamar yadda muke alƙawari za mu fara karatun bangaren da ya shafi tauhidi da aqida da yadda mutum zai kyautata alaƙarsa da Ubangijinsa, ya san Allah, ya san matsayinsa, ya san manzon Allah, ya san matsayinsa, ya san menene addinin musulunci da manufofin musulunci da matakan addinin musulunci. Wannan sanin wannan ilimi da ake kiransa ilimi na aqida, ilimi na tauhidi, shine abin da yake ingantawa mutum imaninsa. Abin da ya shafi ilimin fiqhu shi yana gyarawa mutum ibadarsa ne, yanda zai gyara ibadarsa, yanda zai bauta wa Allah. To ita bautar idan ba an samu cikakken imani ba da za ta ginu a kai, zai zama ko an yi ta ba ta da wani muhimmanci, ko mutum ya yi ibada matuƙar babu tauhidi a tare da shi, bai san me manzon Allah ba, bai san matsayin manzon Allah ba, bai ma san me musulunci ba, me manufofin musulunci, bai da aqida lafiyayya ingantacciya, to sai zama ayyukansa na ibada ba su da wani muhimmanci. Kamar sallah ne ba arwala, kamar ka zo kai sallah ne ba arwala, kaga sallan naka kaga sallah ce, kai ibada ce, amma ba ta da wani muhimmanci tunda babu arwala. To haka mutumin da zai zo yana ibada ba tare da yana da cikakken tauhidi da cikakkiyar aqida da lafiyayyar aqida da ingantacciyar aqida ba. Idan kuma aka ce aqida ingantacciya lafiyayya, ita ce aqidar annabi da sahabbansa da kuma wanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Menene aqidar su, meye suka yadda da shi game da imani da Allah, meye suka yadda da shi game da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, meye suka yadda da shi game da abin da ya shafi musulunci, me aqidar su akan wannan. To ka yarda da wannan, ka kudurce shi a zuciya, ka yi aiki da shi, wannan shi ne zai sa idan mutum ya yi ibada, ibadansa ta samu karkuwa. Shi yasa ilimin aqida ya fi ilimin fiqhu muhimmanci, kowannen sai yana da muhimmanci, amma ilimin aqida ya fi muhimmanci, don in babu aqida to fiqhun ba zai samu gindin zama ba, zai samu gindin zama ba. Ko da mutum yana da ilimin fiqhu, matuƙar ba ya da ilimi, ba ya da lafiyar aqida, sai kasa yin aiki da fiqhun. Mutum nawa aka samu sun harnace manya-manyan littattafai na fiqhu a kansu, da ka ake ja suna fassara, sun san komi na fiqhu, amma kuma ka samu suna shirka, ka samu suna bid'a, ka samu suna yin abubuwan da bai dace ba, ka samu musu damu da sallah ba, sun san dokokinta amma ba su damu da ita ba, ba su damu da azumi ba, su damu da zakka ba, saboda babu aqidar da za ta motsa su su yi sallar, babu karfin imani, aqida ta imani da za ta motsa su su yi azumin su yi zakkar. Ba su san matsayin Allah ba, balanta na su bauta masa. Ba su san matsayinsa ba, balanta na su ji tsoronsa. Dokokin da ya kakkafa su kiyaye, ba su iya kiyayewa. Duk da kuma sun san dokar, amma sai su kasa kiyaye ta, saboda sanin rashin sanin matsayin mai dokar, wanda shine Allah subhanahu wataala. Me shi yasa muka ga bukatuwar a wannan darasi da zamu riƙa yi a wannan rana ya shafi darasi na aqida da tauhidi. Allah ya mana jagoranci. To cikin littattafan da muka duba da yanayinmu, kamar mataki ne na ibtida'iyya, matakin farko ne, sai muka ga yana da kyau a koma tushe. Kana iya rage mana kasa ta bisa lambar hudun nan ko lambar biyar ne? Na'am. To sai muka ga yana da kyau mu koma tushe, ma'ana mu faro daga mataki na ƙasa na abin da ya shafi ilimin aqida. To sai naga akwai wani littafi mai muhimmanci wanda ake kiransa al-usulu salasa, ko ka kira shi da suna salasatul usul, ko ka kira shi da suna al-usulu salasa, wanda yake wajibi akan kowa ya san su. Wasu asalai ne guda uku wanda wajibi ne akan kowane musulmi, yaro ko babba, mace ko namiji, ya san wa'innan usul din, ma'ana wasu tussa ne, wasu shikashikai ne guda uku wanda ya zama dole kowane musulmi ya san su. To sai wani malami sai ya yi dan karamar risala, dan karamar littafi a kansu, ya kuma yi bayani game da wani asalai ne kuma ya za a yi ka san su. Daka wannan risala ce muhimmiya game da abin da ya shafi ilimin aqida, wanda ya wallafa ta wani malami ne, ana ce masa Abu Abdullah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Hanbali, wanda al-Imam al-mashhur ne. Ku yi musu magana mutanen nan, sai hakuri. Wannan sunansa ne Abu Abdullah al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Hanbali, wanda imam ne mashhuri, sananne mujaddidi ne, bayan ilimi na musulunci ya samu koma baya a tsakiyar karni na goma sha biyu aka samu ilimi na musulunci ya su kurkuce, bid'o'i da shirka sun mamaye al'umma. To sai Allah ya tashi wannan bawan Allah, ya tashi yayi kokari ya farfado da ilimi, ya farfado da tauhidi, ya farfado da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan risala tana ɗaya daga cikin littattafan da ya rubuta, wanda wannan risala ya kasance yana yi wa ɗalibai da sauran gamagarin mutane talqininta, lakkana musu ita yake don su hardace su santa, su hardace ta don ta tabbatu a cikin zukatansu, saboda kasancewarta ƙa'ida ce a cikin aqida. Wannan asalai guda uku wata ƙa'ida ce a cikin aqida, shi yasa yake hatta yara ƙanana ake koya musu ita don su kiyaye su hardace ta tsaya a cikin zukatansu. Dan wata aqida to akan wa'innan asalai guda uku ta gina. Wannan bawan Allah ya rasu a shekara ta 100 1206, an haife shi kuma a shekara ta 1115, ma'ana dai ya rasu yana da shekara 91, ya rayu shekara 91 a duniya. Wanda ya kasance kuma wannan shekaru da ya yi 91 shekaru ne da suke cike da alkhairi, shekaru ne da suke cike da da'awa zuwa ga Allah da ilmantarwa da shiryar da mutane da kuma haƙuri akan haka. Dan ya fuskanci jarabawa iri-iri, amma kuma ya yi haƙuri, ya dage, har Allah ya bashi nasara. Allah ya tsamo bayi da yawa da garuruwa da yawa a zamaninsa daga hadarin shirka da bid'a da sauransu, wanda kuma da'awansa ta yadu a cikin jaziratul arab, yankunan tsibirin larabawa, da'awarsa ta yadu a yankunan sham da misra da iraki da indiya da sauransu. saboda masu da'awa waɗanda suka ɗauki ilimi, suka koyi ilimi daga gare shi, ya samu ɗalibai zarata masu ƙoƙari, masu himma, wanda ba ragwaye ba, suka ɗauki iliminsa suka ci gaba da yaɗawa. A ɗauke shi daga wannan gari a kai shi wannan gari iliminsa, a ɗauki ilimin daga nan a kai nan. Duk da a wancan lokaci ba su da kafafen sadarwa irin namu na yanzu, amma da haka ɗaliban suka yi ƙoƙari aka yi ta yaɗa wannan ilimi, ilimi da ya karantar. Rubuce-rubuce da yi da littattafai da ya rubuta aka yi ta yaɗawa. Mabiyansa da mataimaka masu taimaka wa da'awarsa suka ci gaba da yaɗa wannan da'awa ta shi. To wannan shi ne ya rubuta wannan, ya rubuta wannan ƙaramar risala wadda za ka ji tana cike da ilimi. Da shi ne malam a cikin risalar, wanda wannan dai shi ne darasinmu na farko a ciki, ya ce i'lam rahimakallah, ya ce ka sani Allah ya ji kanka. Wannan ladabi ne ko kuma salo ne na malamai, za su fara karantar da kai kuma sai su yi maka addu'a. Ka gani, za a baka ilimi sannan kuma sai an yi maka addu'a. I'lam ka sani rahimakallah, Allah ya maka rahama, Allah ya maka jinƙai. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, yace ka sani wajibi ne akan mu mu koyi wasu mas'aloli guda hudu, wasu mas'aloli guda hudu mu koye su mu san su. Wannan dole ne akan mu mu san wa'innan mas'alolin guda hudu. Wa'innan mas'alolin wajibi ne kowane mumini, namiji ko mace, babba ko karami, ya san su, ya koye su. Yace al'ula, mas'ala ta farko, mas'ala ta farko daga ciki, mas'ala ta farko al'ula, mas'ala ta farko al-ilmu, shine ilimi. Ilimi wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islam, wato ilimi na sanin Allah da sanin annabin Allah da kuma sanin addinin musulunci. Al'ula al-ilmu, mas'ala cikin mas'alolin guda hudu. To ga ta farko, wajibi ne mutum yayi ilimi. To wani zai iya tambaya ce wani ilimi? Da wani malami yana so ya ce maka ilimi wajibi ne, wannan kuma fadar manzon Allah ne da yake cewa talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi, namiji da mace. To nan abin da yake nufi da ilimi, yana nufin ilimin shari'a. Shi yasa sai ya fassara maka shi, ya ce wa huwa ma'rifatullah. In an ce ilimi shi ne sanin Allah, ilimi na sanin Allah, ka san wane ne Allah. Wa ma'rifatu nabiyihi, da ilimi na sanin annabin Allah. Wa ma'rifatu dinin islam, da kuma sanin addinin musulunci. Zai zo ya maka bayani akan wa'innan gaɓoɓi guda uku, su ne usulu salasa ɗin, su ne usulu salasa ɗin, sanin Allah da sanin manzan Allah da sanin addinin musulunci. To yace wajibi ne mutum ya san wa'innan abubuwa guda uku, ya je ya koye su, ya samu basira a kai, ya kasance akan hujja akan wa'innan abubuwa, ya san addinin Allah wanda aka halicce shi saboda shi. Wajibi ne musulmi ya san addinin da mai, wato addinin da aka halicce shi dan shi, don dalilin da ya sa ma Allah ya halicce ka, ya halicce ka ne dan ka bauta masa. To wannan ilimin da aka halicce ka dan shi, wannan addinin da aka halicce ka dan shi, ya zama dole ka san shi. Da haka wannan ilimin da malam yake nufi shine ilimi na sanin Allah da manzon Allah da sanin musulunci. Sannan yace bil adilla, ka san su da dalilai da hujja, ba wai da tunanin kwakwalwanka ko rudun kwakwalwa ba. Wa'innan abubuwa duka zaka san su ne da dalili da hujja. Duk wani abu da zaka faɗa game da Allah ko manzansa ko musulunci, ya zama akwai hujja akan wannan. To wannan shine abu na farko da yake wajibi bawa yayi kokari ya san shi. Shine bawa ya san wane ne ubangijinsa, ya san wane ne mahaliccinsa wanda ya halicce shi, ya arzikta shi, yake koro masa dangin ni'imomi iri-iri. Duk wata ni'ima da kake gani, to Allah ne ya halicce ta domin kai. Allah, kai Allah ya halicce ka, ya halicce wanda suka wuce kafin ka, wanda za su biyo bayan ka, ma kai bayan ka shuɗe, kuma Allah ne zai halicce su. Kuma Allah nan shine al-ilahul haq al-ma'bud, shine abin bautan gaskiya, shine Allahn gaskiya, abin bauta na gaskiya, wanda ba wanda ya cancanci bauta, ba wanda ya cancanci bauta sai shi kadai. Ba wani da ya cancanci bauta, koda ko mala'ika ne, koda mala'ika ne wanda yake makusanci ga Allah, irin su mala'ika Jibril, koda wani annabi ne manzo, koda wani aljani ne, ko wani aljani, ko wani dan adam, ko mai girman sa, ko matsayin sa, ko waliyantakar sa, ko wani gungi duka ba wanda ya cancanci bauta a cikin su. Allah shi kadai ne wanda ya cancanci bauta. Allah ya ce wala ya'murukum an tattakhizul malaika malaikata wan nabiyina arbaba. Allah bai umurce ku kurkin malaiku da annabawa a matsayin ababa bauta ba. Ay amurukum bil kufr. Allah zai umurce ku da kafirci ne? Yaya Allah zai umurce ku da aikata kafirci? Bautawa wani malaika ko wani ko bautawa wani annabi kafirci ne? Da haka Allah shi kadai ne ya cancanci a bauta masa, shine abin bauta da gaskiya, shine wanda ya cancanci bauta, shine ubangijin halittu, shine ubangijinka, shine abin bautarka. To dole mutum ya san wannan mas'ala ta farko, shine mutum ya san ubangijinsa, ya san annabinsa, ya san addininsa da dalili. Dalili shine qala Allahu wa qala ar-rasul. Allah ya ce, annabi ya ce, ba wai da ra'ayi ba, ba wai da fadar wani ba. La bi ra'ayi wala bi qawli filan wala bi qawli fulan. Ba wai da ra'ayi ko fadar wani, wani ya ce, wani ya ce, a bil adilla. Al adilla kuma shine al ayat wal ahadis, ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah da abinda aka fahimto karkashin su. Fa inta ingantacciya. To wannan shi ake cewa addinin musulunci, wanda aka umurce ka cewa ka shiga cikin sa, aka lazumta maka bin sa, wanda shine bautar Allah, wanda Allah ta'ala ya faɗa game da ita, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci mutum da aljan ba sai dan ya bauta. Ma'ana gayar halittar dan adam dan ya bauta wa Allah ne. Duk wani abu da zaka yi a duniya ko menene, to wannan abun in halal ne, an halatta maka shi ne dan ya taimaka maka ka iya bauta wa Allah. Allah ya baka damar kai kasuwanci dan ka samu abin da zaka ci ka ji dadin ibada. Allah ya halatta maka kai noma, kai kiwo, kai kaza, kai kaza, kai aure dan ka samu natsuwa. Kai duk Allah ya halatta maka wannan abubuwa gaba ɗayan su dan ku samu cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankalin da za ku iya bauta musu. To amma sai aka samu kuskure, yanzu sai aka mayar da wa'innan abubuwan da aka halice su don su taimaka mana mu bauta wa Allah, sai zaman su muke bautawa, sai aka dawo su ake bauta an manta bautar Allah. Mutane ba wanda ya damu da addini, ba wanda ya damu da ibada, kowa neman duniya ne kawai ya dame shi. To kaga wannan ya nuna jahilci da mutane suke fama da shi, sun jahilci abinda ma aka halice su da shi. To wajibi ne mutum ya san wannan. To sanin wannan shi ake cewa ibada shine musulunci, shine da'a ga Allah. Bautar Allah shine kai wa Allah da'a, kai wa manzonsa da'a, ka tsayi wajen bin umarninsa, ka nisanci abin da ya haramta. Wannan shi ake cewa ibada da Allah ya halicce mu saboda ita, ya halicci mutane saboda ita, ya umurci mutane da ita, yace ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku. Ita ce ibada da Allah ya umurce mu da ita. Ibudu rabbakum ay ibuduhu bi ta'ati awamirihi, ku bauta masa ta hanyar yi wa umarninsa da'a, bin umarninsa. Washtinabi nawahi, ku bauta masa ta hanyar nisantar haninsa, abubuwan da ya hana. Wa islamil washti lahu, da kuma sallama rayuwanku gare shi. Wa tafsisihi bil ibada, da kuma kebantar Allah shi kadai da ibada. To wannan shine ilimin da ake so ka samu, ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi, da kuma sanin annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sunansa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib الحاشمي القرشي المكي ثم المدني هكا متن مكه ne sannan ya koma Madina, ya hijira ya koma Madina. To sai ka san wane ne annabin ka, ka san cewa Allah ne ya aiko shi zuwa gare ka, shi annabi Muhammadu, Allah ne ya aiko shi zuwa gare ka da addinin gaskiya domin ya ilmantar da kai, ya shiryar da kai. Sai kai imani cewa shi wannan annabin manzo ne na gaskiya da Allah ya aiko shi zuwa ga dukkanin duniya. Allah ya aiko shi zuwa ga dukkanin mutane, dukkanin duniya, aljanunsu da mutanensu. Abinda yake wajibi gare ka shine bin sa da kuma tafiya akan manhajinsa. Wannan dole ne ka bi annabi, ka tafi akan manhajinsa, akan tsarin koyarwarsa, wanda bayani akan wannan filla filla zai zo idan mun zo al-aslu salis, cikin usulu salasa, idan mun shiga bayani akan su. Sannan yace ka san ma'rifatud dinil islam, ko ma'rifatu addinin islam, da kuma sanin addinin musulunci, bil adilla, wa'ina abuwa duka zaka san su da dalili. Musulunci yana da matakai guda uku, za a yi bayani akan su. Akwai al-islam wanda yana da shikashikai guda biyar, akwai al-iman wanda yana da shikashikai guda shida, akwai al-ihsan wanda yana da shishike guda daya. Su ne maratibuddinin islam as-salasa. Musulunci kamar itaji ne mai hawa uku, akwai al-islam shine matakin farko mika wuya ga Allah wanda ya kunshi rukunai shika-shikai guda biyar kalman shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai sallah azumi zakka aikin haji wannan sune musulunci da shika-shikan sa sai al-iman shine mataki etaji na biyu mataki na biyu in ka zama musulmi sannan kuma sai ka kai ga imani shi kuma imani yana da shika-shikai guda shida imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littattafansa imani da mala'iku imani da ranar lahira imani da kaddara alkhairi ko sharri sannan sai al-ihsan shine mataki na uku shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan baka ganin sa to shi yana ganin ka in kana bautawa Allah kai kamar gashi a gaban ka kana ganin sa wannan shine matakan musulunci guda uku kowanne akwai bayanai masu yawa karkashin sa bayanai za su zo akai insha Allah to wannan shine mas'ala ta farko cikin arba'i masail kinan da yace wajibi ne kowa ya san mas'aloli guda hudu to wannan ita ce mas'alan farko ilimi dole ne kowa ya yi ilimi to ilimi na me na sanin Allah da sanin manzon Allah da sanin addinin musulunci sai as-saniya mas'ala ta biyu al-amalu bihi idan an yi ilimi an samu ilimi an san Allah an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bi sunnar sa sannan an san musulunci an yi aiki da dokokin sa an san musulunci so kuma sai ayi aiki da dokokin sa bayan an san Allah an samu cikakken tauhidi an san manzon Allah an samu cikakkiyar mutaba'a an san dokokin musulunci to yanzu an gama da abu na farko shine ilimi to sai as-saniya sai mas'ala ta biyu al-amalu bihi aiki da ilimin aiki da ilimin mutum yayi aiki da wannan addinin da ya koya ya sani sallah yayi sallah azumi yayi azumi jihadi in ya kama yayi jihadi aikin haji yaje aikin haji imani da takawa ya cika zuciyarsa da imani ya cika zuciyarsa da takawa shine bin dokokin Allah da haka sai yayi aiki da musulunci a matsayinka na musulmi kai aiki da musulunci domin kai Allah ya halicce ka ne dan wannan addinin Allah ya halicce ka ne dan ka bauta masa da haka ya zama dole ka san yanda ake yin bautar sannan kuma ka bauta kai aiki da ilimin ka bauta masa kai aiki da wannan ilimin ka bautawa Allah shi kadai ka tsayar da sallah ka bayar da zakka kai azumin ramadana kai hajjin dakin sa kai imani da mala'ikun sa da kai imani da Allah da mala'ikun sa da littattafan sa da manzannin sa da littattafan sa da kuma ranar lahira kuma yi imani da kaddara alkhairin ta da sharrin ta sannan kai horo da kyakkyawa ka hana mummuna kai biyayya ga iyayenka ka sadar da zumuncin ka da sauran abubuwa wanda Allah ya umurce ka karkashin musulunci kai aiki da abin da Allah ya umurce ka ka hanu daga abin da Allah ya hane ka ka bar dangin abubuwa na sako da Allah ya hana ka aikata abubuwa na wajibi da Allah ya umurce ka wannan shine aiki da me da musulunci al-amalu bihi sai kuma aiki da shi addinin musulunci al-thalisa mas'ala ta uku ad-da'watu ilayhi sai kuma kira zuwa ga musulunci kira zuwa ga musulunci wannan shine abu na uku mas'ala ta uku na mas'ala ta farko ilimi kai ilimi ka koya ka sani mas'ala ta biyu kai aiki da ilimin kai aiki da ilimin abinda ka koya na ilimi kai aiki da shi na uku shine ad-da'watu ilayhi kiran mutane zuwa ga ilimin ba wai ka zamo kai tunda na gane na iya tunda na gane na iya shikenan ni ba ruwana da kowa tunda ni na iya na gane ni ba ruwana da wani ba ruwana da kowa dan haka abinda na ga dama zan yi ko abinnan tunda ni na riga na iya na sani to kowa in ya ga dama ma ya hallaka ba ruwana to wannan kuskure ne idan ka sani kai aiki kuma sai kai kokari kaga wanda suke kewaye da kai su ma sun sani sun iya sun yi aiki shine da'awa in kaji ana da'awa da'awa shine kira mutane zuwa ga su bautawa Allah shine da'awa ka kira mutane zuwa ga wannan addinin kai musu nasiha ka ce su tsayu akan wannan addinin ka shiryar da su zuwa gare shi ka hore su da kyakkyawa ka hana su aikata mummuna wannan shine kira zuwa ga musulunci wajibi ne akan kowane musulmi ya kira mutane zuwa ga Allah da gwargwadon abinda Allah ya hore masa na ilimi gurgurdan ilimin sa ya kira mutane zuwa ga Allah da gurgurdan ilimin sa kowane mutum daga cikin musulmi namiji ne ko mace yana da wani kaso na wannan wajibin da yake kansa kowane musulmi yana da wani kaso na wannan wajibin, wajibin isar da sakon Allah, wajibin isar da sakon Allah da kira zuwa ga addinin Allah da shiryar da mutane zuwa gare shi da kuma yi musu nasiha. Wannan kowane musulmi yana da kaso da ya wajaba a kansa da gurgurdan ilimin da Allah ya bashi. Kada ka kira mutane zuwa ga abin da baka sani, ba abin nan da ka sani, to wajibi ne ka sanar da wani wanda bai sani. Zaka ka kira mutane zuwa ga su kadaita Allah, zuwa ga su tsayar da sallah su kiyaye ta da kuma yin ta a lokaci, da kuma bayar da zakka da azumin Ramadan da hajji da biyayya ga iyaye da sada zumunci da barin sabon Allah da sauransu. Wannan dole ne ka kira mutane zuwa ga wannan, ka umurce su, ko da gidanka ne, ko da matarka ce, ko da ƴaƴanka ne. In kana da kuma Allah ya baka ilimin da zaka faɗaɗa, ka kira har da makotanka, ka kira su abokananka, dukkan abun nan. In ma kana da ilimin da zaka tashi kai da'awa ga mammiya, kowa ya ji, kowa da matsayinsa, kowa da gurgurdan ilimin da ya bashi zai yi da'awa, kowa. Zaka ko da kai da'awa a gidanka ne, to wajibi ne dai sai ka bada wata gudunmawa na kiran mutane zuwa ga wannan addini. Wannan shine mas'ala ta uku. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu ta ƙarshe. Daman ya ce mas'aloli guda hudu ne. To mas'ala ta hudu shine as-sabru 'ala al-adha fihi. Hakuri akan cutarwa a cikin wannan addini. Hakuri game da cutarwar da mutum zai fuskanta a cikin wannan abubuwa da muka ambata. Dan Adam yakan fuskanci danyen abubuwa na cutarwa. Yakan gaji. Wani lokacin ya sha wahala wurin da awaye je ya dawo ya gaji sai ya yi hakuri. Wani lokacin wanda yake kira din za su wahalar da shi, wasu su zage shi, wasu su ci mutuncinsa, sai ya yi hakuri. Wani iyalinsa ne ma yake kiransu su gane, amma su kasa ganewa, ran sai ya ɓaci, sai ya yi hakuri. Da haka wajibi ne hakuri akan waɗannan abubuwa da kuma neman lada daga wajen Allah. Mumini ana son yayi hakuri akan imaninsa da Allah, ana son yayi hakuri akan aiki da abin da Allah ya wajabta masa, ana son yayi hakuri akan barin abubuwan da Allah ya haramta masa, ana son yayi hakuri wajen da'awa zuwa ga Allah da ilmantar da mutane. Ana son yayi hakuri akan wannan, yayi hakuri wajen horo da kyakkyawa da hana mummuna. Wannan dole ne mutum ya samu hakuri akan wannan abubuwa. Addini gaba ɗayansa, addinin musulunci gaba ɗayansa yana buƙatuwa zuwa ga hakuri. Musulunci duka yana buƙatar, yana buƙatuwa zuwa ga hakuri. Hakuri na kira zuwa ga Allah, hakuri akan kira zuwa ga Allah, hakuri akan sallah, hakuri akan zakka, hakuri akan azumi, aikin haji, hakuri wajen horo da kyakkyawa, hakuri wajen hana mummuna, hakuri akan abubuwa da Allah ya haramta, zuciyanka tana so, tana sha'awa, amma ka danne ta ka bata hakuri, duk da ranka yana so. Abubuwa ga sunan jin daɗi wanda mutane suke ta morewa, kana kallo suna holewa, amma haramun ne. Kai ma kana so, zuciyarka tana so, amma ka bata hakuri, ka hana wa kanka kusantar waɗannan abubuwa. Hakuri wajen sa kanka bin dokokin Allah. To dan Adam idan bai hakuri ba zai fada cikin haramu. In dai kasa hakuri, duk waɗannan da kaga suke suna aikata haramu sun kasa hakuri ne. Wanda kaga yana zina ya kasa hakuri ne, ya san haramun ne amma ya kasa hakuri. Wanda kaga yana sata ya kasa hakuri. Wanda kaga yana shan giya ya kasa hakuri ne. Kasa hakuri yake kawai. Amma inda zai hakura da sai ya bari. To da wasu abubuwa ne wanda ba za a ce rayuwa ba za ta yi ba sai da su. Ba zai yi ba. Ba abu bane da zaka ce ai ba za ka iya rayuwa ba sai da su. Waɗannan abubuwa. Ga mutane nan suna rayuwa babu su kuma. Kuma sun fi kama jin daɗi da farin ciki, don su shi saƙo ma in ka shiga ciki ba abin da zai samu maka sai ƙunci da baƙin ciki. Wannan kenan. Haka in mutum bai haƙuri ba zai iya barin abubuwa na haram ba. Idan mutum ya kasa yin haƙuri sai ya bar abubuwa na wajibi da suka hau kansa. Allah ya wajabta maka sallah, in baka yi haƙuri ba ba za ka iya ba. Ana sallah kai ka kasa, saboda ka kasa haƙuri. Allah ya wajabta maka azumi, mutane suna yi ka kasa yi, saboda baka da haƙuri. Allah ya wajabta wa mutane su bayar da zakar dukiyarsu, mutane na ta cirewa suna bayarwa, su kai sai ka kasa, saboda baka da hakuri, baka iya danne zuciyanka kai wa Allah da'a. Komai na musulunci yana buƙatar me? Yana buƙatar hakuri. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzansa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, kayi hakuri kamar yanda ulul azmi minan rusul manya daga cikin annabawan nan suka manzanni nan suka yi hakuri irin su annabi Nuhu an azabtar da su sun yi hakuri akan bin Allah irin su annabi Ibrahim har cikin wuta aka jefa shi yayi hakuri irin su annabi Musa kalli irin gugurmai da yayi da Fir'aun da mutanansa yayi hakuri kalli annabi Isa har yunkurin kashe shi aka yi Allah ya tseratar da shi aka ce kai ma kai hakuri kamar yanda waɗannan annabawan suka yi hakuri kaga addinin musulunci yana buƙatar hakuri duk hakurin annabi amma Allah yake ƙara kai hakuri a wata aya yake wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina kai hakuri game da hukuncin ubangijinka kai kana kan idanmu duk abin da yake faruwa muna gani haka duk abin da mai da'awa yake yi da abin da yake fuskanta na wahala da barazana Allah yana gani Allah yana gani Allah yana gani kuma zai bashi sakamako akan wannan a wata aya yake wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri hakurinka bai zama face daga Allah a wani guri yace inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai masu hakuri ana sakanka musu ladan su ba tare da hisabi ba ba tare da lissafi ba a wata ayar ma yake wasbiru inna allaha ma'as sabirin kuma ku yi hakuri lalle Allah yana tare da masu hakuri kaga duk wanda Allah yace yana tare da shi ai ka san ya ci nasara yace Allah yana tare da masu hakuri dan haka abinda ake nufi da isbiru ma'ana ku yi hakuri akan bin Allah ku yi hakuri akan barin saban Allah ku yi hakuri akan barin saban Allah ma'ana ku yi hakuri wajen bin Allah sannan ku yi hakuri game da saban Allah ku daina aikatawa ku kiyaye umurninsa ku daina aikata abubuwan da ya hana wannan shine as-sabr 'ala at-ta'a malume suna kasa hakuri kusan gida uku akwai as-sabr 'ala at-ta'a hakuri kan akan da'a bin Allah was-sabr 'ala al-ma'asi da kuma hakuri game da saban Allah sannan was-sabr 'ala al-adha da hakuri akan cutarwa da mutum zai fuskanta da dangin musiba ta samu mutum yayi hakuri wani ya cutar da shi yayi hakuri to shine malam ya faɗa shi abin na hudu shine as-sabr 'ala al-adha fihi hakuri akan cutarwa game da abin da ya shafi addinin musulunci to da ya kawo wannan sai ya ce wa dalilu a can bai da ma ya ce ai komai zaka yi kai da dalili to shi wannan da ya faɗi wannan abuwa guda hudu ya ce wajibi ne akan kowa to me dalili sai ya ce wa dalilu dalili akan wa'annan mas'alolin guda hudu sune qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr shine hujjar wannan shine dalili akan al-masail al-arba'a wannan sura mai daraja hujja ce akan wayannan al'amura guda hudu wanda kuma wannan abinda ayar ta kunsa shine addinin gaba ɗayan sa addini dukkanin sa imani ne da kuma aiki da da'awa da hakuri shine addinin gaba ɗaya imani da aiki da da'awa da hakuri mutum yayi imani da gaskiya yayi aiki da gaskiya yayi kira zuwa ga gaskiya zuwa ga addinin musulunci yayi hakuri akan cutar wanda zai fuskanta mutane gaba ɗayan su suna cikin hasara da tabewa da nadama basu sani bane ba shi yasa yace illal ladina amanu wa amilus salihat innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara da tabewa da halaka sai fa kadai wanda suka yi imani suka aikata aikin kirki suka yi junansu wasiya da gaskiya suka yi wa junansu wasiya da hakuri abuwa guda hudu su wa'annan su ne wanda Allah ya togace wanda ba sa cikin hasara amma dukkanin ɗan adam suna cikin hasara suna kan hanyar halaka ne hanyar da suke kanta hanya ce da za ta jefa su cikin kwazazzaban halaka illa wanda ba za su fada wannan ramin na halaka ba kadai su ne wa'annan alladhina amanu wanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka aikata ayyukan kware aikin da suka yi shi da ikhlasi wanda ya dace da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawasaw bil haqqi suka yi wa junansu wasiya da gaskiya kira mutane zuwa ga musulunci kira mutane zuwa ga tauhidi wa tawasaw bis sabr kuma suka yi wa junansu wasiya da hakuri wayannan su kadai ne wanda za su rabauta su arzuta a gaban Allah Allah subhanahu wataala da zai ambace su sai da yi rantsuwa yace wal asri Allah mai gaskiya ne Allah shine as-sadiq yafi kowa gaskiya ko da bai yi rantsuwa ba Allah mai gaskiya ne amma me yasa Allah ya rantsa dan ya tabbatar da wannan muqamin Allah yana da damar ya rantse da duk abin da yake so. Shi yasa ya rantse da as-sama'i zatul buruj, wa as-sama'i zatul buruj, wa as-sama'i wat-tariq. Ya rantse da sama. As-sama'i wat-tariq. Wad-duha, ya rantse da hantsi. Wa bish-shamsi wad-duhaha, wa bil-layli idha yaghsha, wa bin-nazi'a wan-nazi'ati gharqa. Duk wannan rantsuwa ne Allah yake da wasu abuwa daga cikin halittarsa. Domin halittun Allah suna nuni zuwa ga girman Allah, suna nuni zuwa ga cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya cancanci bauta. Da haka sai Allah ya rantse da su don ya nuna girman sha'aninsa, don ya nuna maka wa'innan abubuwa suna nuni zuwa ga wahadaniyarsa, suna nuni zuwa ga cewa shi kadai ne wanda ya cancanci bauta. Amma kai halitta ba ka da damar ka rantse da wani wanda ba Allah ba. Duk wani halitta in ya tashi rantsuwa sai dai ya rantse da Allah. Baya halatta gare ka karance da wani abu ba Allah ba. Baya halatta gare ka karance da annabawa. Bai halatta karance da gumaka, bai halatta karance da salihan bayi waliyai. Bai halatta karance da amana. Haramun ne mutum ya rantse da kabari, kabarin tsoho, ko kabarin kaka. Ko mutum ya rantse da abubuwan da ake na rantse da manzon Allah, na rantse da kaza, duk wannan baya halatta. Ko na rantse da Ka'aba, na rantse da godiyar annabi. Sukuran kwatsa su aradu duka wannan haramun ne. Abin da yake wajibi akan musulmi shine ya rantse da Allah in ya tashi rantsuwa. To dole ne ya rantse da Allah. Man halafa bi shay'in duna Allah faqad ashraka. Duka wanda ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba to ya halaka. Man ahadisi manzo yace man kana halifan falyahruf billahi aw liyasmut. Duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah shi kadai ko yayi shiru. Haka rantsuwa da wani Allah shirka ce, duk da shirka ce karama amma kuma tana da haddi. Haka wajibi, abin da yake wajibi akan kowane musulmi namiji da mace ya ji tsoron rantsuwa da wani Allah. Rantsuwarsa ta kasance ga Allah shi kadai, amma shi Allah yana da damar ya rantse da duk abin da yake so. Shi yasa sai da ya rantse sannan ya faɗi wa'innan abubuwa guda hudu, ce duk wanda bai kiyaye su ba, wanda sune masailul arba'a, wanda malam ya faɗa anan duk wanda bai kula bai kiyaye su ba to yana cikin hasara. مالك قال الشافعي إمام الشافعي يتي رحمه الله تعالى شافعي شيني إمام المشهور إلا إلا تكين زرعة من ينبال من إلا إلا تكين على إمة الأربعة لإمام النمو داهو لنا مذهبه به سورة محمد بن إدريس الشافعي المطلي به أنها فيش أشكرة تدريد همسن ياكم رسول أشكرة تدريبي دهو يكي تيوى رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه illa hadhihi sura lakafathum, inda Allah bai saukar da wata hujja ba akan halittarsa sai wannan ayar kadai, sai wannan sura kadai, to da ta wadatar da su. A wata riwaya law fakkara an-nasu fi hadhihi sura lafakathum lakafathum, inda mutane za su tsaya su yi tunani game da abin da wannan sura ta kunsa to da ta ishe su. Inda sun yi nazari a cikin ta, nazarin da ya dace yace to da ta ishe su wa'azi. Inda za su tsaya su yi ta'ammuli su yi tunani to da ta wadatar da su wajen lazimtar gaskiya, da ta wadatar da su wajen tsayuwa game da abin da Allah ya wajabta musu da barin abubuwan da Allah ya haramta musu. Domin Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin wannan sura cewa waɗanda suka yi imani, suka aikata ayyukan kirki, suka yi wa junansu wasiya da gaskiya, suka yi wa junansu wasiya da hakuri, su ne wanda za su rabauta. Duk wani wanda ba su ba yana cikin hasara. Ta ishe ka wa'azi ko ba ta ishe ka ba? Ta ishe ka wa'azi. Haka wannan hujja ce da aka tabbatar da ita akan wajibcin yi wa juna wasiya da gaskiya, wajibcin yi wa juna nasiha, sannan wajibcin imani. Suran ta nuna wajibcin imani da wajibcin hakuri da wajibcin bin gaskiya. Ba wata hanya da mutum zai bi ya tsira ya rabauta sai idan ya bi wannan hanya, sai ya cika wa'innan wato ainihin sai ya cika wannan abubuwa guda hudu da ayar ta ambata, sai ya hada wa'innan sifofi guda hudu. Ba wanda zai tsira a gaban Allah sai wanda ya hada wa'innan sifofi guda ba. Duk matsayinka ba zai fushe ka a gaban Allah, duk darajarka ba za ta fushe ka a gaban Allah, duk kudinka ba zai fushe ka a gaban Allah. Alwalu wal banun zinatul hayatid dunya yawma la yanfa'u malun wala banun, rara ce da dukiya ko yaya baya amfani. Ba wanda isa kuma ya maka tsaye a gaban Allah, matukar baka zo da wannan ba guda hudu ba. Ba wanda ya so ya zai maka tsaye yace zai fato ka a hannun Allah. Dole sai mutum ya hada wa'innan abubuwa, shine imani na gaskiya game da Allah da manzansa aikata ayyukan kirki, aikin da ya dace da musulunci, ya dace da koyarwa a manzon Allah, kuma sannan aikin aka yi shi dan Allah, sannan yin junansu wasiya da gaskiya, suke wa junansu wasiya da haƙuri. Yace wa qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya faɗa rahimahullahu ta'ala, yace babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, babi da yake nuna cewa ilimi shi ake fara gabatarwa kafin ayi magana, kafin ayi aiki. Sai yace wad dalilu Bukhari, ce dalili akan wannan qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, ka sani cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah, kuma ka nemi gafaran zunubinka. Imam al-Bukhari shine Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhari, wanda dan mutumin mutunan Bukhara ne, wanda tana sharqul awsat, can gabas ta tsakiya. An haife shi a shekara ta 194 a ƙarshen ƙarni na biyu kenan, ya kuma rasu a shekara ta 256 a tsakiyar ƙarni na uku. Ya rasu yana shekara 62, wanda shine yake da babban littafin na Sahihul Bukhari, kuma yana da wasu wallafe-wallafe masu amfani da ya wallafa wanda ba wannan ba. To shine yake faɗa a cikin littafinsa babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, babi da yake magana akan ilimi shi ake fara gabatarwa kafin a yi kafin a faɗa, kafin a aikata. Shi ilimi shi ne gaba, shi yasa malam anan ya buɗe mana da shi, ya ce dole ilimi shi ne farko, sannan aiki, sannan da'awa, sannan haƙuri. Ilimi shi ne gaba. Bukhari da ya buɗe babin sai ya ce ga dalilina, Allah ya ce fa'lam, ka sani annahu la ilaha illallah, cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah. Allah ce sai da ya ce ka sani tukunna, sai ka sani cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah, za ka ce wastaghfir li dhanbika, sannan ka nemi gafarar zunubinka. Neman gafarar zunubi aiki ne, da haka sai an samu ilimi sannan a yi aiki. Shi yasa Bukhari ce fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal, sai Allah ya fara da ilimi kafin ya wato sai Allah ya fara da ambaton ilimi qabla al qawli wal amal, kafin fada kuma kafin aikatawa, sai aka fara gabatar da ilimi. Dan Adam dole ya samu ilimi a karan farko, sannan ya yi aiki. Shi yasa mai littafin Ahdari, Abdurrahman Ahdari, yake cewa wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fi, baya halatta ga mukallafi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin aikin. Baya halatta, in an ce baya halatta ma'ana haramun ne ka zo ka yi sallah baka san hukuncin yanda ake yin ta ba. In kai zunubi zaka samu maimakon lada. Yace wallahi hillu lahu baya halatta an yaf'ala fi, ya aikata wani aiki na addini in dai da sunan musulunci ne, hatta ya'lama hukmullahi fi, har sai idan ya san hukuncin Allah a cikin aiki. In bai sani ba me zai yi, wa yas'alul ulama, sai ya je ya tambayi malamai, to zai ce ai malamai iri-iri ne, akwai malaman kaza, akwai malaman kaza, wajen wani malamai zani? Sai ya ce wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sai ya yi koyi da masu bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To su masu bin sunnar annabi Muhammad kowa yake cewa yake bin sunnar annabi yake bi, kowa in yazo sai ya ce shi na annabi ne, kowa in yazo sai ya ce shi ba muhammadi ne, ya zan yi in gane muhammadawan gaske? Shi ma wannan abin tambaya ne. Kun gane yadda ya dauko magana? Da farko yace sai ka sani sannan kai aiki. To in baka sani ba me zaka yace ka tambayi malamai? Kamar ka ce to wani malamai zan tambaya? Sai yace mabiya sunnar annabi. Sai to kamar ka ce kowa cewa yake shi mabiyan annabi ne, to ya zan yi in gane mabiyan annabi na gaskiya? Sai yace allazina yadulluna ala fa'atillah, su ne wanda za su shiryar da kai zuwa ga bin Allah, ala ta'atillah, cewa suke ka zo ka bi Allah. In kana son ka gane mabiyan annabi na gaske, shi ne wanda zai ce ka zo ka bi Allah, ka zo ka bi manzon Allah. Duk wanda zai zo ce maka ga wani shehi dan albarkacin masu albarka ne, in an bi shi ana samun aljanna, ba a ma samun aljanna dole sai an bi shi, to wannan baya daga cikin mabiyan sunnar annabi. Dan mai ahadari ya cire mana shi. Mai ahlarci allazina yadulluna ala ta'ati llahi wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan, mabiya sunnar annabi sune masu shiryar da mutane zuwa ga Allah da manzansa. Zo ka bi Allah, zo ka bi manzon Allah, zo ga sunnar annabi, haka annabi yayi, ga yanda annabi yayi, haka yayi kaza, haka yayi kaza, wannan abin da ka zo da shi haka annabi yayi, kai yanda annabi ya zo da shi. To wannan sune mabiya annabi. Dan
bin son annabi ba a baki yake ba, a aiki ne. In baki ne zai iya fadin komai, in dai baki ne ina son wani wannan baki zai iya fadar komai, amma aiki shi yake bayyana abinda baki yake fada. Allah ya zargi wanda suke fada ba su aikata, lima taquluna ma la taf'alun, dan me kuke fadar abinda ba ku aikatawa? Shi dan kace ni masoyi annabi ne, mu ne masoyan annabi, mu ne masoya kaza. Wannan ba da'awar ba ita ce abin duba ba, aikin ka ne abin duba. Shin kana bin kana kwatanta aikin ka da na annabi? Yanda annabi yake sallah haka kake yi, yanda yake azumi haka kake yi, yanda yake aure haka kake yi, in ai masa haihuwa haka yake, yadda kake yi dinnan haka yake. Duk wannan shine abin tambaya. Duk wani motsi da zaka yi a rayuwa, annabi ya nuna maka yanda zaka yi shi. Hatta sa takalmi, hatta shiga ban daki, hatta yanda zaka sa riga, yanda zaka ci abinci, duk an koya maka yanda zaka yi. To haka kake yi ko yanda kaga dama kake? To bin annabi a aiki yake, san annabi a aiki yake, ba a baki ba. Masoyin annabi na gaskiya aiki yake yi irin na annabi, aikin sa ne yake gaskata soyayyar sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine mai ahdari yace mabiyan annabi sune wanda suke shiryarwa zuwa ga bin Allah. In an ce bin Allah ya kunshi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ba za ka bi Allah ba sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa bai ambaci annabi ba, yace allazina yaduluna ala ta'atillah wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Duk wanda ya bi annabi to ya bi Allah, ba za ka iya bin Allah ba sai ka bi annabi. Wannan shine kaida. Yace kuma suke tsotarwa game da bin shaidan. Amma wanda zai zo ya ce maka ai mu ne mabiya kaza, mu ne mabiya ahlul baiti, gidan manzon Allah, ka zo ka baka bi ahlul baiti ba kaza, masu shi'a kenan. Wanda zai suna da shehunan su wanda su ne 313, dole sai ka bi kama kafa da daya, in ba haka ba za ka shiga aljanna ba. Wannan duka ba shi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin bi, shi aka aiko, shi aka sani, shine abin bi, shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a Qur'ani cewa Muhammadu Rasulullah. Muhammadu shine aiko muku, bai ce wane ba ko wane ko wali wane ko tayi, manzan Allah na aiko Muhammadu Rasulullah. Dan haka ka nemi sunnar manzan Allah, tana nan a rubuce a cikin littafai, tana nan a hannun malamai suna karantarwa ka koya ka bi sunnar annabi. To wannan ne zai kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ira wata an fahimta. To wannan shine yake cewa dole ne mutum ya yi ilimi a farko, sannan ya yi aiki. Fa ta'allamu dinuhu, ya san addinin dinahu, ya san addinin sa, wa ya'malu ala basira, sannan ya yi aiki da hujja. Ka san addinin ka, kai aiki da hujja. To wannan sune masaloli guda hudu da malam ya bude da su kafin mu shiga bayani akan al usulus salasa. Kafin mu shiga bayani akan asale guda uku. To asale guda uku ga su nan, za mu bar su, su ne za mu shiga a karo na gaba. Tunda littafin suna su usulus salasa, to zai yanzu mun sai mana shimfida da masailul arba'a, wasu masaloli guda hudu da su ya kamata ka fara sani kafin ma ka kai ga bayanin al usulus salasa. To yanzu wannan asale guda uku su kuma in mun zo karatu zan dauke su ɗaya bayan ɗaya, wanda a can baya dan yi mana tsokaci akan su, shine sanin Allah da sanin manzon Allah da sanin addinin musulunci. To zai kawo mana su ɗaya bayan ɗaya, ya mana bayani a kansu. To wannan shine abin da ake cewa aqida. Ka san meye matsayinka, ka san meye addininka, ka gyara imaninka, ka gyara aqidarka, ka gyara manhajinka, ka san wane ne abin binka. Mutum ya san cewa akwai abubuwa da yawa suna nan na rudani wanda ba za ka iya kubuce musu ba sai ka samu ingantacciyar aqida. Sai mutum ya samu ingantacciyar aqida, akwai guguwa tana nan tana yawo, kowa da nashi. Dama annabi ya riga ya gaya mana cewa innahu man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan kaseera, dukkan wanda ya rayu daga cikin ku ya samu rayuwa mai tsawo, to sai ya ga sabani da yawa. Amma idan sabanin ya zo akwai mafita. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, ku yi riko da sunnata da kuma sunnar khalifofina shiryayyu. Sunnata da sunnar khalifofina, kaga bai ce ku bi wani kowa ne kowa ne, ce sunnata da kuma sunnar khalifofin nan shiryayyu, ci addu alaiha bin nawajis, ku cije ta da haƙorinku na ƙurya, ma'ana ku riƙe ta riƙon gangan, kar ku yi mata riƙon sako-sako. Yace kuma iyyakum muhtasatul umur, ka shaidunku da kirkirarin al'amura. abubuwa da aka kirkira aka shigo da su aka da sunan addini, yace ga shedun ku da su duk abin da za a zo maka a ce maka addini ne, to a baka dalili, a baka dalili da hujja daga Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ijma'i na malamai da suka yi ijma'i ko wani kiyasi lafiyayye, mutum ya samu hujja akan abin da zai yi. Iyyakum muhdasatul umur, kika shedun ku da kirkirarin al'amura da za a zo da su mara dalili. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, duk wani abu da aka kirkira aka jingina shi da addini yace bid'a, to shi ake cewa bid'a. Wannan shine bambanci tsakanin wato bambanci tsakanin bid'a a addini da bid'a a duniya. Akwai bid'a ta rayuwa, abubuwa da suke faruwa sababbin abubuwa, dan bid'a shine sabon abu, shine bid'a, kun gane ma'anar sa, abinda aka kage shi wanda da babu shi, shine bid'a. To akwai ta a rayuwa, akwai ta a addini. To bid'a a rayuwa ya halatta ba laifi, inda za a koma shekaru 100 baya da wannan wayar salulan ba su babu ita, haka ne shekaru 100 baya ba su da wayar salula, inda za ka tashi kakanninmu da suka mutu shekara 100 ka ba su salula ba su iya sarrafa ta ba, ba su san ba menene. Wataƙila za ka tashi wani da ya rasu shekara 100 baya ka ce yanzu an samu hanyar da za ka iya magana da mutum yana wata ƙasa, kai kana nan ku yi magana baki da baki, ƙaryatawa zai amma lokaci yana tafiya aka samu wa'innan sababbin abubuwa sun zo wanda suke taimaka ma rayuwa, kuma aka karɓe su ana aiki da su, ba wanda zai ce maka haramun ne saboda abin da ya shafi rayuwa. Aka kera jiragen sama, aka kera motoci, abin da ya shafi rayuwa, da ba lantarki sai dai a kunna a ci balbal, har aka zo lokacin a yi fitila mai kwai, har aka zo lokacin lantarki, da babu wannan, da babu lantarki, wannan a rayuwa ne ba da illa. To illar shi ne bid'a a addini, shi addini abu ne tauqifi, ba za ka yi ba sai an saka shi addini, ba za ka yi wani abu sunan shi addini sai an saka, komai da za ka yi da sunan addini sai ka jira an ce ka yi sannan ka yi, kun gane. Shi yasa Allah ya aiko Qur'ani, ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa mutane da za su bauta masa, inda Allah ya ga dama kowa ya bauta masa yanda yake so, yanda kaga dama kawai kai ta sallah yanda kake so ka bauta masa yanda kake so, da ba zai aiko Qur'ani, sai ce to kowa ya yi yanda yake so. Inda kuma ko Allah yana so kowa ya dauki Qur'ani, abinda ya fahimta cikin Qur'anin nan yayi aiki da shi a haka ba tare da an bi sunnar Annabi ba, to da ba zai aiko Annabi ba, kawai sai ya kawo Qur'ani ya ce gashi kowa a kawo, a ce kowa ya dauka ya karanta ya yi aiki da abinda ya gane. Amma sai ya aiko Annabi tare da Qur'ani, yace Qur'anin ka ku yi aiki da shi yanda kuka gano da kwakwalwarku, ku yi aiki da shi yanda Annabi ya koya muku. Shi yasa Annabi ce sallu kama ra'aytuni usalli, ku zo ku yi sallah yanda nake yi, khuzu anni manasikakum, ku zo ku yi aikin hajjin ku yanda kuka ga ina yi, komai na ibada sai Annabi ya koya sannan haki ga yanda yake. Addu'a ga ta a Qur'ani, Allah yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ad'uni astajib lakum, Allah yace ku roke ni in amsa muku, amma sai ka koma Annabi ya koya maka ya zaka yi addu'a bayan da kake so zaka yi. Allah yace inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, Allah da malaikunsa suna yi wa Annabi salati, ya ku masu imani ku yi wa Annabi salati. Allah ya bada umurni mu yi salati, amma ba za ka yi salati yanda kake so ba sai ka zo ka ce Annabi ya zan yi maka salati. Haka sahabbai suka yi, suka ce mun san yanda muke maka sallama, kad alimna ku arafna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka, mun san yanda muke maka sallama to ya zamu maka salati. A hadisin ma suka ce Annabi yayi shiru har sai da ma suka ce mun sai da muka yi ma burin ina ma bamu tambaye shi ba, ashe wahayi ne ake masa. Sai Annabi ya dago ka sai ce fa qulu kaza kaza kaza, sai koya musu yanda za su yi salati, kun gane wannan. To ashe yanzu ba za ka zo ka ce yanda kake so za ka yi ma Annabi salati, sai ka jira da ka koyi yanda Annabi ya karantar da kai, haka za ka yi, ka koyi yanda Annabi, ka bi hanyoyi da matakan da Annabi ya karantar da kai bayan da kake so ba. To haka duk wata ibada sai ka koye ta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan kai yanda kake so to wannan sai ya zama bid'a a cikin addini. To wannan ne ake rikici da mutane, sai mutum ya ce ba ga kaza nan ba a Qur'ani, eh gashi nan a Qur'ani, amma ai ba haka Annabi ya ce ai ba, ban san bayan kun gane matsalar. Wani mutum ya zo masallaci yana sallah da asuba, ya raka'a biyu da sallami, sai wani babban malami ya ganshi yace wannan sallar da kake ta micecece a ina yin nafila ne kafin a zo sallar yace aiwar haka in alfijir yake to ba wata nafila raka'a biyu kai wake ba wata nafila da ake bayan alfijir ya bullo sai daga atanul fajr sai shi mutumin yake so ya kafa hujja aw yu'adhibani Allahu an salla yanzu sai Allah ya min azaba dan nayi sallah wai hujjar shi dan nayi sallah sai Allah ya min azaba sai malami yace a Allah ba zai maka azaba ba dan kai sallah amma zai maka azaba dan ka saba wa sunnar annabi annabi ga yanda yace ai biyu yace ai wani babban malami yake cewa tasbihi da ake subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 sai ga su sun yi mishi kada sai yake yi 100 yau subhanallahi sai yi 100 walhamdulillahi yi 100 Allahu akbar yi 100 shi haka yake yi to da Allah ya nufe shi da shiriya sai yi mafarki sai ga ana taraban ladan tasbihi ana tarabo ana taba mutane ladan tasbihi a baka ladan ka wannan sai ga shi an kyale shi can gefe an ki mishi magana sai yace wata kila da yake ni nau ladan mai yawa ce so ake sai an bawa masu kadan mu kuma sai a bamu sai a kwashe mana gaba daya da aka gama ba kowa sai ga mana ikuna ta dade ta karuwa su tashi yace ban gane ba aka ce aka yi yace ba a bani na usa kamakon ba aka ce kai kai tasbihi ne yace a ni 100 ma nake yi suka ce to wai sai ka kai 100 annabi 33 yace ai su wannan sun yi inda annabi yace shi yasa maka ba su lada maka ba su lada kai da kai 100 baka da lada saboda ba haka annabi yace kun fahimta ashe ba a dogara cewa ai abin mai kyau ne gashi nan abu ne mai kyau dole sai ka koma haka annabi ya koyar da shi taiwa abin gashi kana ganin abu ne mai kyau amma in dai ba haka annabi ya koyar da shi ba sai zama bid'a to nan ne ake rikici da dewa daga cikin mutane sai ce ai abin nan gashi a Qur'ani ai gashi a Qur'ani kuma za a ce ba daidai bane ba kasance wasu a Qur'ani ne ba daidai ba kai shi ba haka annabi ya koyar da shi shine matsalar yanzu in ka zo kai sallar azhar raka'a 5 za a baka lada dole raka'a 4 za ka yi to raka'a 5 raka'a nan da ka kara ta 5 ai ba wani sabon Allah kai ba ko ai karatu ne kai ka karanta fatiha kai kaza hada tasbihi ko tunda in za ka karo raka'a ta 5 dole sai ka Allahu akbar ka karanta fatiha kai ruku'i sallah ce amma sai aka ce sallan ka ya baci sai ka ce dan ni ai fatiha na karanta a saboda ta wuce iyaka inda aka tsayar da kai eh kai kai to dole mutane su fahimci wannan shi ake cewa sunna ka tsaya inda annabi tsaye da kai shine sunna wucewa din ka ce kai yadda kake so zaka yi kuma shi ake cewa bid'a indai a addini ne to dole mu kiyaye wannan shine zai sa mu hadu da Allah salin halin mu kuma samu cikakken sakamakon mu a wajen Allah subhanahu wataala dan haka anan zan tsaya idan muka zo sai mu tashi al-asl na farko insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullah ayi kiran sai